أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد، صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. Bayan haka, ɗan uwa musulmi da muke tare a cikin wannan masallaci, da ma waɗanda watakila suke sauraron muryoyinmu daga nesa, muna isar da saƙon gaisuwa ta addinin musulunci, saƙon gaisuwa ta ‘yan aljanna, tahiyyatuhum yawmal qawlihi wassalam, wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah. Cikin ikon Allah, yau muna hudu ga watan Ramadan, jiran fiyayyen halitta farin jakada, annabin Allah, annabin rahma, manzon Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447, wanda yake daidai da yau 21 ga lissafin Fabrairu a kalandar masu albashi shekara ta 2026. Kuma za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba bayan sallar asuba. Ajiya, in za mu iya tunawa, mun bude wannan sura mai tarin albarka, suratu Ali Imran, wato sura na ahalin gidan Imran, wanda mun karanta ayoyi hudu na farko. Insha Allah, yau za mu tashi akan aya ta 5 zuwa ga kuma abin da Allah ya kaddara ma iya kaiwa. Allah madaukakin sarki sai ya ce. Ubangiji madaukakin sarki ya ce, inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, Allah babu wani abin da yake buya masa a cikin ƙasa ballantana kuma a sama. Huwa allazi yusayyirukum fil arhami kayfa yasha, shine wanda yake jijjuya halittanku a cikin mahaifa na iyayenku mata kayfa yasha, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ga dama. Wanda babu wanda yake juya halittar bawa ya kai ga abin da zai iya zamowa sai mahaliccinsa. Shi yasa ya ce, huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha, la ilaha illa huwa, to ku sani ba abin bauta bisa cancanta sai fashi, al azizul hakim, mabuwayi gwani wurin hikima. Waɗannan ayoyi guda biyu da Arama ya karanto mana su yanzu, ayoyi ne da suke yin nuni akan kudura ta Allah madaukakin sarki, ƙarfin ikonsa, da babu wani mahaluki da yake da dama ya aikata ɗaya daga cikin abin da Allah ya ambata a nan sai fashi. Na farko, Ubangiji madaukakin sarki ya san dukkanin wani abin da ke faruwa a cikin ƙasa da kuma a cikin sararin samaniya. Wato tun daga saman bakwai har zuwa ƙasan bakwai babu wani abin da yake buya masa. Inna Allah la yakfa alaihi shay'un, ba wani abin da yake buya masa a nan cikin ƙasa ko kuma a cikin sararin samaniya. Wanda dukkanin abubuwan da mutane ke yi, Allah madaukakin sarki yana kallo. A nan, in za mu alakanta da abin da muke na aikin ibadan azumi, za mu iya cewa abin nan da kake kiyayewa a yanzu, ta yadda idan ka ɗauki azumi za ka iya kuya ka ci abinci son ranka, amma sai dai ba za ka yi haka ba saboda tsoron Allah madaukakin sarki, kana kiyayewa taƙawa ta kama zuciyanka. To malamai suke cewa ka yi la'akari da wannan taƙawa da ka riƙa a yanzu, ta yadda ba ka iya karya azuminka boye. To hakan ne ya kamata kuma ka kiyaye dokokin Allah a wajen Ramadana. Allahn da ya hana, ma'ana Allahn da girmansa ka duba da tsoronsa a cikin zuciyanka, wannan taƙawan ta sa ka nisanci karya azumi da gangan yayin da ka ɓuye ko ka keɓance babu wanda yake kallonka. To sai ka kiyaye Allahn da ya sa ka yi azumi ba tare da ka karya ba tsawon yini, shi ne kuma ya haramta karya, ka ɗauki abin daga kan karya. To kamata ya ka daina yin karya sawa'un a cikin Ramadana ko wajen Ramadana. Allahn da ya baka umarnin ka yi kana azumi shi ya hana kuma abin da ya shafi zinace-zinace. To ya kamata ka daina zinace-zinace sawa'un cikin Ramadana ko kuma a wajen Ramadana. Kana Allah madaukakin sarki da ya yi umarni ka kiyaye yinin azumi ba tare da ka karya ba, sannan shi ya yi umarni ka daina caca ko gulma da makamantan irin waɗannan abubuwa na saban Allah. To lalle yadda ka kiyaye ba za ka saba wa Allah ba a cikin Ramadan, ka kiyaye ba za ka iya karya azuminka ba koyi, saboda ka san Allah kadai shi ke ba da lada, kuma kana kiyaye dokokinsa saboda gudun abin da zai haifar maka ko za ka haifar ma kanka na idan na sani a ranar alkiyama. Shi yasa ba ka son a ce ka saba wa Allah a tsawon yinin Ramadan. To ka kiyaye wannan ko da a wajen Ramadana ne, wannan arziki da ka samu na taƙawa ka ci gaba da yalwata shi har zuwa Ramadana mai zuwa, ka ga yadda rayuwanka za ta canja. Saboda shi Allah madaukakin sarki babu wani abin da yake buya masa ko da ya yake da kankanta. Shi yasa Maliku Manul Hakim da ya sanya ɗansa a gaba yana masa wa'azi, ya fara masa da kalmar shirka. Daga cikin bayanin da yake masa na wasiya sai yake ce masa, ya bunai ya kai ɗana, innaha in taku mithqalu zarratin mithqalu habatin min kardalin fatakun fi sakaratin wa fi samawati wa fil ard ya'ti biha Allah. Ka sani komin kankantan abu da zaka aikata ko da ku cikin dutse zaka shiga ya zamo gaba da bayan ka duka dutse ne, dutsen ya kewaye ka, kana cikin tsakiyar dutse sai ka aikata abin da ba daidai ba ko da gurgudan kwayan zarra ne. Inji Luqman al-Hakim yana ga wadansa karami cewa lalle Allah madaukakin sarki zai zo maka da wannan abin da ka aikata. Kuma wannan abin a fili yake cewa duk abin da muke aikatawa babu wani abin da yake buya ma Allah, saboda Allah madaukakin sarki ya sanya mala'iku masu kula da mu tsawon lokaci tun daga lokacin da aka bude mana littafin rubuta lada ko alhaki, suna bibiye da mu ba sa sabawa Allah. Hatta ma idan kai nufin yin magana mala'ikun nan suna rubutawa, ma yalfizu min qaulin, min qaulin yace min qaulin, ma yalfizu min qaulin, duk wata magana da zaka yi sawa'un ta alheri ko ta sharri, illa ladaihi raqibun, face a tattare da shi akwai raqibun mai kulawa, yana bin ka tamkar jinin jikinka. Dan ka ce yana bin ka tamkar inuwa, akwai lokacin da inuwa take barin ka in ka shiga gun da babu haske, to amma shi yana bin ka ne tamkar jinin jikinka, yadda ka san jinin jikinka yana jikinka. To shi ma raqibun bika yana tare da kai, baya kakkautawa baya tsahirtawa, koyaushe yana tare da kai, saboda duk abin da kai shi recorder ne da kai zai rubuta a tid kuma mai kididdiga. Sunan sa aikin da yake raqib atid, bi ma'ana raqibun bika atidun bik, yana tare da kai babu kakkautawa, sannan ko ba abin da zaka yi wanda bai sani ba, sawa'un na alheri ko kuma na sharri, wanda mala'ikun guda biyu ne. A gefen dama akwai mai aikin sa raqib atid, yana tare da kai babu tsahirtawa, domin duk abin da kai na lada ya rubuta, yana kula da kai duk abin da kai na lada zai kiyaye. Ɗayan kuma da yake gefen hagu shi ma sunan aikin da yake raqibun atid, bi ma'ana yana tare da kai babu tsahirtawa, sannan duk abin da kai yana kididdiga, ba abin da zaka yi wanda bai sani ba. To shi yasa a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki yake ba mu bayani a cikin suratul kahf cewa fa idan an zo a ranar alkiyama duk abin da mutum ya aikata sai ya ganshi, kamar yadda suratul zalzala ta bayyana mana, faman ya amal mithqala zarratin khairan yarahu waka sharran yarahu, duk abin da ka aikata komin kashinsa komin karantansa komin kankancinsa sai ka ganshi a ranar alkiyama. A cikin suratul kahf sai Allah ya ce wajadu ma amilu hadira, kowa zai ga aikin da ya aikata hadiran a halarci. Yanzu idan da an so muna zaunan nan za a iya sanya video camera tana daukan muryar mai karatun, tana daukan mahalartan zaman gaba daya, wanda komin tsawon shekaru matukan ba a goge wannan bidiyon ba, za a ci gaba da kallon sa har bayan rayuwar mu, kamar yadda har a yau din nan akwai bidiyo na manyan malamai da suka gabata, kamar irin su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, irin su Sheikh Abba Aji da makamantansu, irin su Sheikh Jafar Mahmud Adam da sauransu, wanda sun jima da rasuwa. Amma kuma ga bidiyon da suka yi wa'azi wanda an nada, to kamar yadda yanzu muke kallon bidiyoyin waɗannan mutane da suka gabace mu, hakan nan a ranar alkiyama za a kunna mutum bidiyo recording din sa da mala'iku suka yi masa. Shine kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unqihi wa nukhrijuhu lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Dan adam zai rena kansa, zai yi nadama da ba za ta yi masa amfani ba, saboda haka inna allaha la yakfa alayhi shay'un, Allah madaukakin sarki babu wani abin da yake buya masa a ce wai an yi bai sani ba, fil arda cikin kasa ne wala fis sama ko kuma cikin sama, sai yace huwal ladzi yusayyirukum shine yake jijjuya halittan ku fil arhami a cikin mahaifa, kaifa ya shayar da ya ga dama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayanin yadda halittan dan adam take kasancewa a cikin mahaifa, wanda wannan abun bayani ne na kimiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaje ka duba hadisi muttafaqun alaihi, hadisin Abdullah ibn Mas'ud da yake cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shi mai gaskiya ne abin gaskatawa, yace inna ahadakum lalle daya daga cikin ku yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, yakan zauna a cikin mahaifa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tsawon kwana 40 yana matsayin dugun mani, thumma yakunu alaqatan mithlu zalik, sannan zai juya daga dugun mani ya koma gudan jini gurgudan kwana 40 shine mithlu zalika, ai mithli 4 ayyam, tsawon kwanaki 40, thumma yakunu alaqa amudugatan mithlu zalik, sannan sai juya ya koma gudan tsoka gurgudan kwana 40, yayi kwana 40 sa uku kwana 120 wata hudu, thumma yursalu ilayhi almalak, sannan za a turo masa da malaika, fayunfaku fihi ruhu, sai ya busa masa rai, fayi umaru bi 40 kalimatin, anan za a umarci malaikan ya rubuta komai da zai faru da wannan dan tayi da yanzu ake kokarin kammala halittarsa. A daidai wannan lokaci na 40 guda uku na shi kansa malaikan bai san me Allah madaukakin sarki zai halitta ba, mace ce ko namiji shi kansa bai sani ba, har sai bayan wannan kwana 40 din malaikan da yake gudanar da wannan aiki bisa umarnin ubangijinmu Allah madaukakin sarki za a ce to ka rubuta wannan namiji ne, kuma ga abin da zai faru da shi, wataran zai zama gwamna a Bauchi, wataran zai zama shugaban kasa a Najeriya, wataran za ta zama matan ciyaman, wataran za ta zama bi ma'ana matan gwamna, wataran za ta zama ita ce mataimakin shugaban kasa, dan za a iya samu. Ta fito a kauye, daga kauyen su ta taso, babu wanda ya san me za ta zama, shi yasa duk lokacin da kaga dan adam yana tasowa yana karami, karka ke rena tsarin tasowansa, ko da ku kana kallon akashi yake a kaskance, ko da kana kallon gidansu da kashi da kaskanci, wani juyi na ubangiji Allah zai iya juyawa wannan gida kasa su juya su koma su ne baitul iz, wato gida na karimci da kuma daukaka. Shi yasa jijjuya halittan bawa a cikin mahaifa, babu wanda yake iya sanin me Allah madaukakin sarki yake halitta har sai wannan tsawon lokacin kwana 40 din, ma'ana 40 sau uku kwana 120, kafin sai malaikan ya iya ganowa ashe fa Allah yana nufin zai halicci mace ce, ko yana nufin zai halicci namiji ne a cikin mahaifan wance yar gidan wani, ko kuma wance matar wani da a sanadiyan aure, ko kuma wance wanda ta je iyawan dandi, ga abin da Allah madaukakin sarki so ya halitta a cikin mahaifanta domin a nuna mata abin da take ba daidai bane. Tana ta yawo zina can ta karshe, sai Allah ya cusa wani halitta na da, koda ko tana shan kwayoyin hana daukan ciki. Sau da dama irin hakan ta faru hatta ga ma masu auren da ba sa son haifuwa. Za a je a yi allura, a saka implant ne, a yi wane ne da wane ne, amma idan Allah ya so ya kimsa halittan ɗaɗin, sai ka ga a ƙara shi da barbarun hana ɗaukan ciki, kuma sai cikin ya zauna. Domin Allah shi yake juya halittan bayi kamar yadda ya ga dama. In ka duba cikin suratul mu'minun, Allah madaukakin sarki ya mana bayani makamancin wannan, wato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fashin baki game da tsarin jijjuya halittar da ko dan tayi a cikin mahaifa. Ubangiji madaukakin sarki yace wala qad khalaqanal insan min sulalatin min hin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, sannan muka sanya shi ya zama nutfa kwayan dugun mani fi qararin makin a cikin wani mazauni makin amintacci. Thumma khalaqanal nutfata alaqa, sannan sai muka juya halittar dugun mani ya koma alaqa gudan jini. Thumma halakana al'alaqata mudugar, sannan muka halicci gudan tsoka da muka juya wannan jinin ya koma gudan tsoka. To in kana son fashin baki na wancan aya ko wadannan ayoyi, sai ka dawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. 40 yawman nudufa thumma yakunu alaqa, 40 yawman thumma yakunu mudugar, 40 yawman fakasawna al'izam thumma fakalaqana al'mudugata izaman, a jikin mudugar sai muka halicci izaman kashi, aka halitta masa skeletal, wanda in ka duba lokacin da inda zaka je ka wurin masu scanning, lokacin da iyalin ka take da juna biyu, yadda ka san dandala kwaro wannan yayan kwadin nan masu danjela a cikin ruwa, ka zaka ga halittar yaron, saboda dama a cikin mahaifa din akwai wani ruwa, wanda wannan ruwa din shi yasa Allah ya kira shi kararin maki, ta yadda dujuyin da matan za ta yi wannan dan ba zai ci juyin a jikin sa ba, wannan ruwan kamar shock absorber ana kiransa amniotic fluid, shi wannan wani ruwa ne da dan adam yake fara rayuwa a cikin wannan ruwa. Shi yasa masana suke cewa dan adam ya zo ya iya yin nutso a ruwa ba tare da ya sa oxygen ba, kar kai mamaki, saboda daman tun asali ya koyo zaman cikin ruwa a cikin mahaifa, kuma ba zai fita a cikin wannan ruwan ba sai lokacin haihuwarsa yayi, sai ruwan ya fara fita kafin hasali ma, idan ruwan ya zama zai zagonye ya fita, to dan zai iya mutuwa. Rayuwarsa tana da alaka da wannan ruwan cikin mahaifa din, saboda haka kararin makin kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa, tabbas haka ne, dan yana zaune a cikin mahaifa a cikin wannan ruwa da Allah madaukakin sarki ya tanada, dujijjiga da uwan za ta yi, sai yaron kawai ya juya kamar manya-manyan motoci masu shock absorber, idan sun bi hanya mai gargada kana ciki ba za ka san gargada ake ba, to haka dan yana cikin mahaifa, dujijjiga da za ta yi zai wuya sani, sai fa in dukan cikin aka yi ta yi, wanda wannan kuma dama an san yana aka dosa. Saboda haka faqalaqana al-mudghata izaman fakasawna al-izama lahma, sannan Allah ya ce sai mu tura mala'ikan mu ce sanya mu wannan kashin wayarin na nama, ai wayarin a sanya jijiyoyi da ko ina da ina da ya dace a cikin sa, sai a sanya masa wato nama, dan haka ya zama cikakken mutum kenan. Thumma ansha'nahu khalqan akara, sai mu fitar da shi halitta na musamman, inji Allah madaukakin sarki, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah yayi albarka mafi kawata halitta daga cikin duk wani mai yin wani abu da zai burge ka daga taba gani a duniya. Saboda haka babu wani mahaluki da ya san me Allah madaukakin sarki yake bi mataki bayan mataki domin halittar wato dan tayi har ya zama mutum ya fito, kuma shi asali mutum din kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa, muna tsara halittar sa ne khalqan min ba'di khalqin fi gulmatis salas, halitta muna jujjuyawa bayan halitta a cikin dufai guda uku. Me yasa aka ce dufu guda uku? Malamai sun yi fashin baki, sai ka ce na farko shine wannan rufin tumbi wanda kowa yana da shi, da namiji da mace, idan tumbin yana rufe abin da yake ciki na cikin duhu ne. Duhu na biyu sai ka ce wannan yanan mahaifan da take lullube. Duhu na uku kuma shine duhun wannan ruwan, saboda idan kana so ka gane ruwa yana da duhu, in ka shiga koyi ka gwada bude idon ka gani, ba abin da zaka gani sai dai ka ga wani abu dishi-dishi haka nan. Saboda haka tsarin halitta ne Allah yake zayyanawa, yadda ya halicci bawa, ya halicci yayin Annabi Adam daga dugon mani, kuma dugon mani nan kamar da Allah madaukakin sarki an bata mana, dan Adam Allah yana halittar sa ne daga dugo nutfa, dugo guda daya. Dugo guda daya nan kada ka dauka wannan harbuwan da yake kamar da Allah ya faɗa, khuliqa falyanzur al-insan mimma khuliqa, dan Adam ya duba mana hadda zai ke yin dagawa yana rena mutane, hadda zai ke yin dagawa yana rena al'umma, yana kallon kansa shi wani ne, yayi tunani mana daga ina ne asalin tushen sa. Allah ya ce khuliqa mimma indafi, an halicce shi ne daga ruwa mai tunkudan juna yayin da yake fitowa. To wannan ruwa da yake tunkudan juna, duk wani curi da yake harbowa domin ya fita, ba fa shi bane ake dauka a halicci dan Adam. Idan ka tambayi masana za su gaya maka duk harba wanda zai yana fitar da miliyoyi ne na kwayoyin halitta, da kowanne dai zai iya zama wada. Mun gane wannan ku? harbawan da yake yin nan kowane harbowa daya da zai a cikin kowane harbowa miliyoyi ne na kwayoyin halitta da yake fitowa a cikin uba wanda kowane daya daga cikin millions din zai iya zama wada amma wani iko na Allah shine a cikin hanyar da zai bi zuwa cikin mahaifa din akwai wani abin da da turanci suke kira sa cervical fluid wanda wannan shi cervical fluid din shi kuma kaman antibody ne na ita matan wanda yake fada da duk wani bakon abin da zai shigo kuma yana da karfin gaske na murkushe duk wani kwayoyin halitta na dan namiji da zai iya shiga amma ka san cikin ikon Allah duk da wannan karfin da Allah ya sanya ma wannan cervical fluid din na jikin ita matan idan ruwan maniyin ya harbo ne dauke da miliyoyi harbi guda kuma ka san ya harba ya harba ta biya harba uku hudu ko biyar sai ka irga amma miliyan uku uku ne kaga miliyan 15 a cikin miliyan 15 din nan Allah ya so zai halicci tagwaye za a cira ta yi a harbawan farko ko na tsake ko na ƙarshe a ciki ne za a dauko sai a hada da koyin dan halittan jikin ita matan sai a hada halicci yan tagwaye din wanda a wannan tsari din kamar yadda su masana kimiyya suka fada dan adam yana da wani sinadari da ba a iya ganin sa da ido ana kiran sa chromosomes shi dan adam yana dauke da chromosomes ne kowane mutum daya mace ko namiji 46 chromosomes wanda namiji yana contributing wato yana bada 23 chromosomes yayin da ita mata wanda za su suke tarawa da junan su za ta gabatar da ita ma 23 bisa kaddarar ubangiji da nata 23 da na mijinta 23 an hada sai ya samu 46 chromosomes na shi dan da zai fito din a matsayin halitta amma mu kiyaye kwayoyin halittar jikinta mai murkushe ruwan maniyin da namiji da ya harbu zuwa cikin jikinta zai ci gaba da murkushe duk kwayoyin halittar nan da millions amma daga hakarin daga ƙarshe sai Allah ya zabi guda daya wanda shine Allah ya zaba a matsayin wanda za a halitta a cikin wannan harbowar ruwan maniyin da ya fito tare da cewa ruwan maniyin da zaka fitar kuma idan a cikin matanka ne to kana aikata abin da ake cewa ibada ne ka shakata kaman yadda yake akwai shakatawa ciki akwai nishadi ka nishadan tu kuma ka samu lada sannan idan kuma ka fitar da shi a ta wani gefen daban wanda ba ta wannan sabgan ba sai Allah ya tambaye ka duk wannan millions din sai sun zo suna tuhumar ka kaman yadda wani likita ya taba fada saboda shi likita ne shi da kansa yake bayani yace ya kware a abin da ya shafi abin da suke kiran sa abortion menene abortion shine idan ciki ya shiga ya barar da shi ya saba yana wannan abu wata ran kawai ya kwanta sai mafarki jarire ne barkatai suna ta ihu zuwa gare shi hankalin sa ya tashi ya zabura sai ya gane mafarki yake shi da yake tambayan wani malami sai malamin ya ce masa to hanya ku baka zubar da ciki sai ya ce ai abin da ma ya kware ki a harkan zubar da ciki shi kwararre ne in an zo sai an yi tsada da shi dan haka malamin ya ce ina maka nasiha ka daina in ba haka ba kuma duk waɗannan jariran kaman ishara Allah madaukakin sarki yake maka kana aikata ba daidai baka tuba wanda Allah ya rubuta masa ciwon mai tuban ne kuma ya karbi wannan shawara ya gyara dan haka duk wani wanda ya kawo masa zubar da ciki sai ya ce shi ba ya cikin wannan sabga da kuma ko da mutum bai daina ba zai iya haduwa da kaskanci da walakanci ta yiwa kore shi a aikin har an gano yana haka din dan a kokarin zubar da ciki akan iya kashe mace mai ciki kuma yawanci su likitocin sun san haka amma duk da haka saboda kwadayin abun duniya tare da cewa suna da albashi mai kauri amma sai mutum ya zarmi da zarmi ya yi kokarin zubar da juna biyu na cikin gaba da fatiha ko kuma na cikin auren da su ba sa son mahaifa na akwai masu wannan dabi'a da to saboda haka ne kawata ko zayyana jijjuya halittar da tun daga ruwan maniyi ya koma yadda zai zama dan mutum har a haifo shi babu wani mahalukin da yake iya sanin wannan sai fa Allah tare da cewa a yanzu a cigaban zamani idan dan ya kai wani level na girma a cikin mahaifa ana iya zuwa yi scanning kuma a gano cewa eh yanzu wannan da ne namiji ko ya ce mace amma mu sani a daidai lokacin da yake wannan dan tayi din na tsawon kwana 80 misali ko kwana 100 kafin ya cika 120 duk wani scanner da zaka saka ta yi scanning ba ta isa ta gano waka me yake halitta ba da yadda ka san dandala kwado ta can da kauri ta kasa kuma da bindi haka tsarin halittar dan adam din yake kasancewa da wannan dan jelan dan da lakwadan kamar haka zaka ganshi a cikin ruwan yana juyawa ruwan cikin mahaifa din wanda suke cin masa kwaya ne ko faya wannan halittar babu wanda yake iya gane wani menene akwai wata mata da bakin ta take ga mu ta samu juna biyu sai ya zamo an yi abin da yake cewa sukani. Da aka yi sukanin sai mai sukanin din ya ce ya ga akwai da a ciki, amma fadan ba shi da kai. To sai ya ce amma ta yi sukanatasa ba ta da sukanatasa ce take ba da matsala, ta tafi fotosko. Ta je fotosko aka yi sukanin sai ya zamo amsan da shi wannan ya fada, ina wani wanda ya zo nan ya zauna a shagunan nan. Amsan kafin ya tashi. Amsan da ya bayar can maka suka fada akwai da amma ba shi da kai. To sai hankalin ta ya tashi. Wai an yaba aljani ta dauka boko a cikinta. To dan adam baya yin ciki da aljani. Kamar yadda yawanci zamu ga wasu daga cikin irin masu sayar da herbal medicine din da ake kiran su Islamic chemist suna damfaran mutane da dama. In an zo sai a ce wai ai ta yi ciki ne da aljini. In ba almara ba ni ban taba jin haka ba. Sai a almara a ce wai dan haifi dan ya kasa girma, dan haka sai a ce a dauke shi a kai shi bakin kogi dan ruwa ne. Dan haka sai ya tashi ya zama tsoho da gemu sai sanduba ruwa ya tafi. Wannan ai sai almara. Yawwa, shiri ne kawai. Dan haka a tsari dan adam zai juna biyu zai samu ne kawai tsakanin dan adam da dan adam saboda tsarin zubin halittar su iri ɗaya. Duya yanda mutum zai yi da dabbobi ban isa ya sanya wa dabban juna biyu ba, sai dai kawai fasadinsa kuma ya haɗu da fushin Allah ranar alkiyama ko kuma can a duniya. To kamar haka ko da aljani tabbas ana samun aljanu sukan iya zuwa su ga jikin ɗa namiji a cikin aljanu mata su gaya musu namijin mutum, kamar yadda su ma mazajen aljanun sukan ga jikin macen mutum su ga ta yi musu, kuma sukan iya zuwa su yi fasadin ɓarnan lalata da su. Matukan an yi rashin sa'a shi namijin mutum din baya yin azkar ko kuma ita macen mutum din ba ta yin azkar, don haka namijin dare ko matan dare za ta kawo masa ziyara a namijin mutum su yi fasadin su ba tare da ya sani ba, sai dai kullun ya ta tashi yana kallon sa a jike yayi mafarki. Alhali mafarkin yana faruwa ne da lalata da aljana take zuwa ta yi da shi ba tare da nufin sa ba, illa sakacin sa ne ya haifar masa saboda baya ambaton Allah yayin da zai kwanta barci, kamar da ita ma macen ba su ambaton Allah dukan su biyu yayin shiga banɗaki. Dan anan ne in sun ga tsarecin suka ga ya musu sai su ce to wannan sun samu abokin tarayya. Dan haka sai kaga irin waɗannan suna damfaran mutane suna kwace musu kudade a ce ku kawo kaman 200 ko 300 za a yi maganin wannan aljani. Karshe sai sun gaba ya sheka ka zamo kakab, sai kuma su ce maka to babu abin da za a yi. Yawa tunda ka gagara biyan asalin dukiyar da ya kamata ka bayar domin a warkar da kai daga wannan cuta din. To lalle wancan mata hankalin ta tashi ta tafi har FMC Azare. Lalle can su ma Federal Medical Center suka ce akwai da amma ba shi da kai. To matan tana gaya mun ce ka in ce ai zancen aljani ka ki ma daina. Kawai wani abu ne Allah madaukakin sarki ya boye musu. Aka je ana kokarin za a yi CS a nan FMC din. Da Allah ya kaddara sai ta haihu. Kuma sai zama akwai kai. Allah ya koyi abunsa. Sukanan duk bata ga kayin ba. Akwai daga shi da ana kallon mun babu kai. Wato dai a dungule Allah madaukakin sarki shine ke kawata da zayyana da jijjuyawan halitta na dugun mani a cikin mahaifa har ya kai ga ya zamo da da za a haife shi ya zamo mai amfani wato a cikin wannan duniya da muke rayuwa a ciki. Allah madaukakin sarki shi yasa ya rufe da cewon shine al-Aziz mabuwayi akan komai, buwayan Allah ne tasa yake irin wannan abin da babu wani mahaluki da yasa ya canja tsarin zubin Allah. Kuma koda mutation za a samu sunan da zaka ga an haife su babu baki, gashi an yi halitta babu baki, duka wannan tsari ne na Ubangiji. Ko a ce an yi halitta babu kafa ɗaya ne ko babu kafan fitan fitsari na mace ko kuma na namiji, wanda sai daga ƙarshe sai dai a ce asibiti a tsaga ko a samu mai hannu ɗaya ne da sauransu, ko kuma a samu gangan jikin daga sama kai biyu, gangan jikin guda ɗaya, kafofin ma na mutum ɗaya amma dai daga sama kuma sun zama masu kai biyu. Duk wannan wani tsari ne da Allah madaukakin sarki yake yi, duk da yake mu yawanci a tanan ba mu cika samun irin wannan ba, in banda a ɗan shekarun baya da kaman a Kano an samu wata mata da ta haifi irin waɗannan 'yan biyu din a manne farko-farkon hawan wannan gwamna da yake kai Abba Kabir Yusuf. sai gwamnatin Saudiya suka ci labari suka ci dauko uwar da ƴaƴan guda biyu a kai su can domin su a can sun dauki nauyin jinyanta da raba waɗannan yara guda biyun kuma an je an yi lafiya galau ban sani ba ko daga baya sai su amma dai an yi wannan tiyata an raba su lafiya galau ko ba tare da san hannun kowa ba illa iyaka shi gwamna ya taimaka da duk abin da ya kamata na jirgin su na tafiya da dawowa masu gwamnatin Saudiya su suka dauki dawainiyan dukkanin abin da ya shafi wato wannan operation har zuwa ga an yi nasarar raba su dan haka Allah shine gwani a mabuwayi kuma gwani wuri hikima Allah madaukakin sarki ya dace da mu gaba sai Allah ya ce saka da alheri aran ma ya karanto mana waɗannan ayoyi amma kuma lokaci ya riga ya mana halinsu koda mun ce zamu shiga ba mu da lokacin da zamu yi fashin bakin su yadda ya kamata dan haka zamu dakata a nan sai idan Allah mai kowa mai komai ya yarda gobe zamu ci gaba zamu tashi daga kansu muna addu'a abinda muka fada ya zama daidai Allah ya sadaka mai tarayya a cikin lada abinda muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara da addu'a ya cire fahimtar kurakuran a cikin zukatanmu akwai tambaya ko ƙarin bayani Ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya Allah muna roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya Allah ka kawo mana zaman lafiya da walwala Allah muna roƙon ka sanya albarka a garin mu Damba Allah ka sanya albarka wa rayuwar mutanen Damba Allah ka sanya albarka wa kasuwancin su Allah ka sanya albarka wa sha'anin harkokin su na noma Allah ka sanya albarka a wannan gari namu na Damba Allah ka sanya albarka a rayuwar malaman mu ya Allah muna roƙon ka shugabannin al'umma da suka shiga tsarin shugabanci da nake rubda ciki da handama akan dukiyan talakawa ya Allah muna roƙon ka kafi mu sanin yadda zaka juya su Allah ka canja akalan zakatan su su koma na kirki koma tausayawa bayinka ya Allah ya Allah muna tawassuli da wannan zama da muke wanda aiki ne na ibada Allah ka sani muna da bukatu mabambanta ya Allah duk wani mai bukata na alheri Allah ka san shi Allah ka biya masa bukatun sa na alheri Allah kai kai umarni ciwon mu roƙe ka muna roƙon ka muna ka mun tsafa da ayyukan mu na da Allah ka amsa mana waɗannan addu'o'i da muka yi marasa lafiyan cikin mu da suke jinya asibitoci Allah ka ba su lafiya masu jinya a gida Allah ka ba su lafiya mu da muke tunanin muna da lafiya din ya Allah ka ƙara inganta lafiyar mu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta